Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke Abuja 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da yaurana Asabar 2 ga watan Yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfil, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya kushe wa kasar China sabili da girki kayan aikin soji a tsibiran tekun da ake takaddama akai. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da tsaye da shawarar gudanar da taron koli da takwaransa na Koriya ta Arewa. Kana an rantsar da shugaban ƴan gurguzan ƙasar Spain a matsayin sabon prime minister bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kada ƙuri'ar nuna rashin goyon bayan prime minister Mariano Rajoy jiya Juma'a.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji rahoto kan atisayen da rundunar sojan ruwan Amurka da ta Najeriya suka jagoranta a gabar tekun Gini.
A cikin ƙasashe na Afirka gabaki daya, cikinsu Najeriya ita kadai ce navinta suke da jirgi helicopter a turance yawa wanda ake gidan shi jirgi mai saukan anko.
Yayin da shugaban kasar Niger ke shirin fara ziyara aiki a Faransa, kungiyoyin da ke adawa dokar harajin wannan shekarar sun kira ga ƴan Niger su zanga-zanga a Faransa.
Kungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama gaba daya muka sace da duk ina inda zai dauka jirgin shi yaje ya sabka dai ya zamanto sun nuna mushi da cewa abin da yake faruwa a Niger ba daidai ba.
Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma nasihar malamai da zamu kawo muku albarkacin watan Ramadan da kuma wasu daga cikin sakon da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma duk wannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kushe wa girke sojoji da China ta yi a tsibiran da ke tekun da ake takaddama a kai, inda ya ce an tura makamai a yankin ne da nufin yi wa makwabtan Beijing barazana da kuma tirsasa musu. Ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabata a taron harkokin tsaro na ƙasashen Asiya da ake gudanarwa shekara-shekara da aka gudanar a taken Shangri-La Dialogue na ko kuma SLD a takaice. A jawabinsa, Mattis ya zayyana tsarin Amurka da ke neman ganin an sami zaman lafiya da walwala a yankin Pacific. Ya ce tsarin China a tekun kudancin ƙasar ya sabawa tsarin da muke goyon baya na yin gaskiya, yana kuma kawo tababa a kan ainihin burin China. Babban jami'in na ma'aikatar tsaron ta Pentagon ya ambaci tura makamai masu linzami da ke kange jiragen ruwa da hare-hare da ake kaiwa ta jiragen sama da na'urorin dode kayayyakin aiki da wuta da kuma girke jirgin yaƙi a tsibirin da ke mashigin tekun Vietnam. Ko da yake hankalin galibin ƙasashen duniya na kan ganawar Koriya ta Arewa da Amurka ne, taron na baya ya mai da hankali kan makomar yankin da yadda za a tunkari shishigi da China ke ƙara yi. Za a ci gaba da gudanar da shirye-shiryen da ake da kuma ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ranar 12 ga watan Yuni a Singapore. Shugaban Amurka ne ya bayyana haka jiya a fadar White House bayan da ya karbi wasiƙa daga Kim da wani babban jami'i mai shiga tsakani kan batun makaman nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa ya miƙa masa hannu da hannu. Bayan ganawa ta ba sabon ba da tsohon jami'in ma'aikatar leƙen asirin Koriya ta Arewa a fadar White House, shugaba Trump ya sanar da sake komawa kan shirin taron kolin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
June 12th will be in Singapore. It'll be a beginning, I don't say, and I've never said it happens in one
year. Za mu je Singapore ranar 12 ga watan Yuni. Wannan ne matakin farko. Bayan ganawar ta sama da sa'a guda da shugaba Trump ya sanar da cewa dukkan bangarorin biyu sun mance da musayar kalamai masu gauni da aka yi a lokutan baya da suka kai ga jingine ganawa da ake shirin yi.
It's a process. It doesn't go. We're not going to sign a. We're not going to go in and sign.
Eh, mataki ne zamu je sa hannu ba akan wani abu, wato zamu je mu sa hannu akan wani abu ranar 12 ga watan Yuni. Dama ba zamu yi haka ba. Zamu fara daukar mataki. Na kuma gaya mashi yau cewa zai dauki lokaci. Zamu iya gaggautawa, zamu kuma iya biyin sauni a hankali. Amma na hakikanta cewa za mu so su ga an ci gaba, kuma idan komai ya tafi daidai zai yi kyau. Koriya ta Arewa tana neman dama a fannin harkokin tattalin arziki da kuma sassaucin takunkumi da aka kakaba mata da suka durkusa da kasar. Amurka ta hau kujerar naki kan wani kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nemar wa Falasɗinawa farin kaya kariya, yayin da kuma aka ki amincewa da daftarin da Amurka ta shata da ya dura wa kungiyar mayakan Falasɗinawa Hamas alhakin tashin hankalin da aka yi a kwanan nan. Kudirin da Kuwait ta gabatar ya sami isasshen goyon bayan da za a iya amincewa da shi, sai dai Amurka ta taka mashi wurki ta wajen hawa kujerar naki. An kuma mai da Amurka saniyar walijiyar Juma'a a kan daftarin da ta shata, inda ta zama ita kadai ta kada kuri'ar amincewa da daftarin, yayin da Bolivia da Kuwait da Rasha suka kada kuri'ar kin amincewa. Sauran kasashe 11 kuma ba su kada kuri'a ba. Kudirin da Kuwait ta gabatar ya buƙaci rundunar sojin Isra'ila ta daina amfani da ƙarfin soja fiye da kima da rashin kula da kuma nuna wariya. Amurka dai ta ce ba ya adalci ba idan ba ambaci Hamas ba. Kudirin da Amurka ta shata ya cire ambaton Isra'ila da aka yi da kuma batun kare Falasɗinawa, a maimakon haka ya buƙaci kungiyar Hamas da kuma kungiyoyin mayakan Falasɗinawa su daina takala a Gaza. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rantsar da shugaban 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon Prime Minister kasar Spain, bayan da Majalisar Dokokin kasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Prime Minister Mariano Rajoy jiya Juma'a. Sarkin Spain, Philippine na 6, shi ne ya rantsar da sabon Prime Minister a wani biki da aka gudana a fadarsa da ke Zazuela kusa da Madrid. Sanchez ya sami nasara ne bayan da aka kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan Prime Minister, inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan kudirin, yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya. Dan majalisa guda kuma bai kada kuri'a ba a majalisar wakilai mai kujeru 350. Wannan ne karan farko da majalisar dokoki ta sauke shugaba a kasar Spain tunda ta kafa mulkin demokuraɗiyya shekaru 40 da suka shige.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, babban hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya ya yi tsokaci kan atisayen da rundunar sojin ruwan Amurka ta jagoranta na sama da ƙasashe 30 a gabar tekun Gini don ƙarfafa tsaro a yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
The 2018 edition of the exercise Obangame Express.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas ke magana kan Atisayen Express Obangame da rundunar sojojin ruwan Najeriya da Amurka suka jagoranta na kasashen duniya fere 30 a Najeriya, galibi daga kasashen da ke yankin gabar tekun Gini, don ƙarfafa haɗin kai da aiki tare, musayar bayanai da mahana duk wani nau'in ta'addanci da cikin ruwa. A cikin manyan kasashen duniya da suke shiga wannan atisaye sun haɗa da Amurka, Faransa da Portugal.
Some naval ships and maritime patrol aircraft from France, Portugal and the United States of America.
Sunana Lieutenant Commander Abubakar Maigado. Ina ɗaya daga cikin Nigerian Navy helicopter pilots.
Daman sojojin ruwa da aka san su a cikin ruwa, su ma suna fada da jirgin sama
a cikin kasashe na Afirka gabaki daya. Wato 54, ba wai kawai Afirka na yamma, gabaɗaya Afirka. A cikin su Najeriya ita kadai ce navin ta suke da jiragen sama, wato jirgi helicopter a turance, yawa wanda ake kiran shi jirgi mai saukan. Bayan yanayin harkar ruwa da muke yi mukan iya zuwa mu je mu sauka kan jiragen mu na ruwa wanda suke iya daukar helicopter sannan kuma mukan je mu yi irin wannan operation da kaman ka gani
a yan shekarun nan dai rundunonin sojojin ruwan Amurka da Nigeria suna ƙara mai da hankali sosai kan gabar tekun Gini to ko me yasa wannan teku ke da muhimmanci ga bangarorin biyu tambayar kenan da naiwa masanin tsaro kanar Aminu Isa Kwantagora da ke zama tsohon gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benue
ai Gulf of Guinea yana da muhimmanci sosai kada da tattalin arzikin mu na kasashen yammacin Afirka da ita wannan Gulf of Guinea suke bi jiragen ruwa da yawa ana musu fashi a cikin ruwa so saboda haka za ka ga ana ta exercise
yawa to kuma Amurka ya zama tana da sha'awa kwarai akan abin da ke faruwa a wannan gabar tekun Guinea din to ita kuma Amurka menene muradinta
ito kasan su duke da navy da suka bazu duk duniya suna da pacific suna da atlantic suna da south china sea duk kowane suke suna da jiragen ruwan su suna patrol na duniya duka kuma suna protecting abinda suke cewa interest nasu dole akwai jiragen register ko daga America da ke bin wannan teku ko kuma wannan Gulf of Guinea so dole ne a kare su kare abokayansu
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
wai ka dake dun mutuwa mai ban tsaro sai soja
To a gaida Hassan mai na kaina yayin da shugaba Muhammadu Isu na jamhuriyar Niger ke fara ziyarar aiki gobe Lahadi idan Allah kai ma kasar Faransa kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin shekara 2018 sun buƙaci 'yan Niger mazauna Faransa su gudanar da zanga-zanga nuna rashin jin daɗi da yadda gwamnatin sa ke take haƙƙin jama'a sai dai tun wasu magoya bayan na shugaban suka yi watsi da wannan kira ga Salumu Barma da ƙarin bayani
Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ne ya gayyaci takwaransa Muhammadu Isuhu na Niger domin gudanar da wannan ziyara ta kwanaki biyu, wato Lahadi 3 da Litinin 4 ga watan Yuni, da nufin tantaunawa akan wasu muhimman batutuwan da suka shafi hulɗar ƙasashen biyu, sai kuma batun tsaro a yankin Sahel. Dalili kenan da ƙungiyoyin da ke tirda dokar harajin 2018 suka buƙaci 'yan ƙasar mazauna Faransa su fito kan titunan birnin Paris. Domin gwada masa rashin gamsuwa da salon mulkinsa kamar yadda kakakin waɗannan ƙungiyoyi kakatu da gwani ya bayyana
shugaba kasa zai taima Faransa shi yasa muka yi bancin ƴan Niger har ma ONG da association kungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama gaba da muka sace duk ina inda zai dauka jirgin shi ya sabka dai ya zamanto sun nuna mushi da cewa abin da yake faruwa a Niger ba daidai bane man cewa yayi da cewa a cikin demokrasiya ko ƴan kalilan mutane suna da inci su huto su nuna rishin jin dadin su a tahiyan mulkin kasa
sai dai wani wakilin ƴan Niger mazauna ketare a majalisar dokokin kasa député de la diaspora Haruna Daiduka na cewa su kam sun gamsu da kamun luddayen gwamnatin Renaissance
musamman shi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu saboda shi kadai ne ya bada damar cewa ƴan Niger da awaje su samu wakilai a assembly na biyu shi na ba su damar cewa su samu takardar ƴan kasa kashi biyu dubu nationality na uku shi na bada damar cewa daga passport daga shekara uku a maida shekara biyar to don ku banga wani dalili ba wanda zai sa wa cewa ƴan Niger mazauna waje su hito su je rangwano ko kuma su nuna kyama ga kasafin kuɗi na Demil Dizik
Zanga-zangar da kungiyoyin na kadar da Concertation et Action Citoyenne suka kira a ranakun Lahadi da Litinin a birnin Paris na matsayin somuntaɓi na jerin zanga-zangar da suka buƙaci 'yan Niger mazauna ƙetare su gudanar a nan gaba a duk ƙasar da shugaban ƙasar ta Niger ya je da bakunci.
Kun san shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu mutum ne wanda yana yawan bulaguro kullum a cikin tahiya yake. To shi yasa muka sa kira ga duka 'yan Niger da mazauni a ƙasashen duniya ko ina waje ran da suka ji labarin da cewa Alhaji Muhammadu Isu yana zuwa kawai su taru su huto su nuna rishin jin dadin su da abin asha da yake faruwa a ƙasar Niger. Suna iya su rubuta banderol abinda ake cewa ko ma suna iya can riguna ta musamman.
Jagororin na al'ummomin diasporar Niger na tabbatarwa mahukuntan ƙasar cewa wannan kira ba zai yi wani tasiri ba a kawunan 'yan Niger mazauna ƙasashen waje.
Kuma gazance bai zai yi tasiri ba mun sani mun san 'yan Niger wanda a zauna waje sun san da cewa can ƙasashen da suka zaune an yi macewa bisa ga wani luwa da finas bisa ga Niger.
Wato kana ganin kiran nan ba zai samu karɓuwa ba?
Ba zai samu karɓuwa ba. Babu ƙasar duniya wadda ke ci gaba ba tare an biya lango ba.
Wasu jaridu masu zaman kansu sun ruwaito cewa wasu ƙwararrun Faransawa ne suka tsara wa gwamnatin Nijar dokar harajin 2018, lamarin da suka ce shine dalilin da yasa Faransa da ma sauran manyan ƙasashen duniya basu tsoma bakinsu ba a game da takun sakar da ake huskanta akan wannan doka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma agogon muna cewa karfe 11:15 na safe. Ga Ibrahim Ka Almasi girba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Masu azumi kuma, barkanku da ayyukan ibada. Yau za a ji ansar tambayar masu sauraronmu da dama game da ka'ida da kuma fallar azumi, da kuma ansar tambayar Alhaji Abubakar Dangusau kan yadda tsawon lokacin azumi ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. To bari mu fara da ansar tambayar masu sauraronmu da dama kan falala da kuma ka'idar azumi. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ansar ku.
To da farko dai, kamar yadda muka sani, azumi sai mu dauke shi akan ma'anarsa ta lugha, wato yaren Larabci. Idan aka ce azumi, ana nufin kamewa. Kamewa daga barin duk wani abin da yake mutum yi alwashi ko alkawarin ba zai yi shi ba. Kamar yadda in muka dubi tarihin Nana Maryamu, lokacin da ta haifi Sayyidina Isa alaihi salam, lokacin da ta je wa mutananta cewa ai shi din nan gata nan ta zo da wani abun da yake ba a saba gani ba, sai ta ce ai ita ta yi bakance, ta yi alkawari, ta kame bakinta, wato ma'ana ta tana azumin magana. Sai ta yi nuni da wannan dan nata Annabi Isa akan ya yi bayani, kuma suka yi mamakin bayanan da ya yi. Kaga wannan kamewan da ta yi na rashin magana shi ma azumi ne. Ilmi nazartu lirrahmani sauma. Sannan ma'anarsa ta biyu a fagen shari'a shine wato kamewa daga barin ci da sha da jima'i, ko kuma shigar da duk wani abu, ko ruwa ne ko abinci, da duk wani abun da zai shigo ta kafatan baki, hanci, kunne, ido, dubura, farji da makamantansu, har ya kai ga makoshi ko kuma ya shiga cikin ciki. To duk waɗannan barin yin su tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyan yin ibada, shi ake ce ma azumi. Sannan kuma azumin nan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Kamar yadda aka sani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar, daga cikinsu akwai azumi. Sannan kuma har yanzu azumin baya tabbata sai da abubuwa kamar haka. Idan watan Sha'ban ya kai kwana 29, aka duba aka ga jinjirin wata washe gari, ko kuma a wannan yammacin na 29, to gobe zai kasance ɗaya kenan ga wata Ramadan. Sannan idan ba a gani ba, watan ya cika, wato shi Sha'ban ɗin, kwana 30. To watan musulunci baya kwana 31, don haka ya zama dole ko an gani ko ba a gani ba, gobe a tashi da azumi a ranar 30 ga wata, wato gobe ɗaya ga wata kenan. Sannan azumin nan yana zama wajibi ne akan wanda yake musulmi mai hankali, baligi, lafiyayye, kuma mazauni, wato ma'ana baya cikin hali na tafiya ko wata lalura wacce za ta hana mishi yin azumi. Idan waɗannan sharuɗa suka haɗu, to shikenan sai azumi ya wajaba akan mutum. Sa'annan azumin nan kuma ana yin shi ne a cikin wata na 9, wato watan Ramadan, a cikin watannin addinin musulunci. Sannan daga cikin abubuwan da ake son mai azumi ya yawaita yi shine yawaita neman gafarar ubangijinsa, yawaita neman kusanci zuwa ga Allah wajen yin istighfari, latin Annabi da hailala, da kuma wato yawaita karatun Alkur'ani mai girma, domin shi watan azumi a cikinsa ne aka saukar da Alkur'ani ɗin gurungum daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya. Sannan aka ci gaba da yin wahayinsa wa manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata, a gare shi tsawon shekaru 22 ko kuma zuwa 23 da ya yi yana Annabi manzo. Don haka wato waɗannan ibadoji su aka fi buƙatar mai azumi ya rinƙa yi. Sannan kuma ba a son mai azumi ya yawaita wato tunani da kallace-kallace da surutan banza ko hayaniya, ko har ta kai shi ga yin faɗa da wani wanda yake shi ma mai azumin ne ko ba mai azumi ba. Domin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wanda duk ya ainihin tsokane ka ko ko ya zage ka ko ya faɗa da kai yayin da kake cikin azumi, to ka ce masa kai innan mai azumi ne, kai mai azumi ne, wato ma'ana ba za ka yi waɗannan abubuwa na wauta wanda shi yake yi ba. Sannan baya ga haka, daga cikin abubuwan da ake buƙatar mai azumi ya yawaita yi shine ya yawaita kyauta da sadaka, sadar da zumunci, kyautatawa iyali, sakin fuska, hakuri da kuma sauran abubuwa da ake buƙatar wato mutum nagartacce ya yawaita aikata su. Sannan kuma har yanzu ana hanin mai azumi da ya rinka wasa da ainihin wato ruwa, ma'ana ya rinka kurban ruwan yana tofarwa har ya kai ga ya zarce zuwa makoshinsa, ko kuma wato ainihin ya rinka wasa da hannunsa ko yatsansa har ya rinka kakalo amai da makamantansu. Sannan kuma akwai abubuwan da mai azumi yake aikatawa waɗanda suke in ya aikata su zai kai ga ya rasa azuminsa, har kuma wani zai kai shi ga yin kafara. Kamar misali, idan mutum mai azumi da rana ya sadu da iyalinsa ko kuma ya sadu da wata mata ta hanyar jima'i, to matukar azzakarinsa ya shiga cikin farjinta, ko da bata kawo mani ko shi ya kawo mani ba, wannan azumi ya kare. Kuma idan da yaddanta ne shi ma da yaddansa suka yi wannan jima'in, to dukkansu za su yi ramuwa tare da kafara, wato ma'ana za su rama azumi guda-guda, sannan kuma za su rama azumi 50-50. Sa'annan idan kuma shi namijin ne ya fi ƙarfin macen, wato ma'ana ya auka masa ko da ƙarfi ko dai da wata irin dabara ya yi jima'i da ita da rana a cikin azumi ba da santa ba, to idan ta fahimci cewa ya sadu da ita ɗin, to babu shakka ita za ta rama azumi guda ɗaya ne kawai, shi kuma zai rama azuminsa guda ɗaya, sannan zai yi kafaran guda 60 nasa, ita ma kuma za ta yi kafara, zai yi kuma kafaran guda 60 nata, saboda tilasta mata yayi. Sa'annan daga cikin abubuwan da idan mai azumi ya yi su babu komai a kansa, misali da rana idan mutum yana azumi ya kwanta ya yi barci ya tarar da ya yi mafarki har ya fitar da mani, to wannan kawai zai tashi ne ya yi wankan janaba, amma azuminsa yana nan, babu ramuwa, babu kafara. Amma idan mutum saboda tsananin sha'awa ko tunani ko wasa ko wani abu da ya kai ga shi ba mani ya fitar ba, maziyi ya fitar a cikin azumi da rana, to shi kuma zai wanke azzakarinsa ne, duk da dai maziyi ba a mata wankan janaba, zai wanke inda maziyin nan ya fito da duk inda kazantar maziyin ya taba, to kuma shi wannan zai kama baki bai da azumin wannan yini, amma ba kafara zai yi ba, ramuwa guda ɗaya zai yi.
To sai kuma ansar tambayar Alhaji Abubakar Dangusau kan yadda tsawon lokacin azumi kan bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. To Malam Abubakar, wannan yakan bambanta daga lokaci zuwa lokaci, to amma wasu ƙwararru sun yi wasu dabaru na lissafi sun yi ƙiyasi. Ga abin da wata malama Yasmin Hafiz ta kamfanin yaɗa labaran Hupos da ke nan Amurka ta bayyana, ta ce sashen addini na Hupos ya yi lissafin lokaci tsakanin alfajir da magariba tun ranar farko ta azumi, kuma an yi wannan lissafin ne bisa fahimtar cewa akan so mu azumi ne daga lokacin sallar alfajir a ƙare lokacin sallar magariba, wato kimanin wuni guda. Malama Yasmin ta gabatar da bayani daki-daki wanda ya nuna cewa a duk faɗin duniyar nan, inda aka fi shafa lokaci mai tsawo ana azumi shi ne Reykjavik na ƙasar Iceland, mai sa'o'in azumi wajen 21:57. Na biyu shi ne Stockholm na ƙasar Sweden, mai sa'o'in azumi 20:57. Na uku kuma shi ne garin Juneau na jihar Alaska ta Amurka, mai sa'o'in azumi 19:51. Na huɗu shi ne birnin London na ƙasar Ingila, mai sa'o'in azumi 18:53. Na biyar shi ne birnin Berlin na ƙasar Jamus, mai sa'o'in azumi 19:01. Na shida shi ne birnin Toronto na ƙasar Canada, mai sa'o'in azumi 17:14. Na bakwai shi ne birnin Istanbul na ƙasar Turkiya, mai sa'o'in azumi 17:13. Na takwas shi ne birnin Beijing na ƙasar China, mai sa'o'in azumi 17. Bari mu tsallaka zuwa na 12, wanda shi ne birnin Tehran na Iran, mai sa'o'in azumi 16:20. Za mu sake tsallakawa zuwa na 16, wanda shi ne birnin Karachi na Pakistan, mai sa'o'in azumi 15:09. Za mu sake tsalle zuwa na 18, wanda shi ne birnin Makka na ƙasar Saudiya, mai sa'o'in azumi 14:53. Sai kuma na 19, wanda shi ne birnin Mumbai na ƙasar India, mai sa'o'in azumi 14:38. Na 20 shine birnin tarayyar Najeriya Abuja, mai sa'o'in azumi 14:03. Bari mu tsallaka zuwa na ƙarshe, wato na 23 a wannan jerin, wanda shine birnin Sydney na ƙasar Australia, mai sa'o'in azumi 9:56. Wato idan za a sauƙaƙa amsar, sai a ce birnin Reykjavik na ƙasar Ireland, mai sa'o'in azumi 21:57, shine yafi tsawon lokacin azumi. Hasalima ya ninka sa'o'in azumi mafi gajarta na birnin Sydney, wanda kimanin 9:56 ne kawai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan azumi da kuma su tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
To a gaishe ka, albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum, ni ne Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Wato kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ku waɗanda kuka ji tsoron Allah, ku faɗi magana mai kyau madaidaiciya. A lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna, sai da ya ce masa da shi da annabi Haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi, ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma ya wastu. Ka ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina astafa Allahu karun amma tushrikun afala tatazakkarun afala tattaqun afala tu'minun inna Allaha ni'ma izukum bi. Godiya ta tabbata ga Allah, gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaba. Shin Ubangiji ne yafi ko ku abin tarayya ku? Yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba ku wa'azatu ba, ba ku yi imani ba, lalle Allah wa'azin da yake muku yayi dadi, sadaqallahu alazim.
To Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu wa'azi kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fara da sallama ne, inda ya ce muna fata shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi zai riƙe kowa ƙasarsa a matsayin uba a wannan lokaci da ya kama rantsuwar aiki karo na biyu. Saƙo daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwar ƙungiyar muryar talaka. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Kadora Digaga ɗan Fulani tare da Yusuf Amar Madan mai Gombawa. Suka fara suka ce ku ba mu dama mu yi kira ga ƴan uwanmu matasa a Najeriya, ya kamata a mu tashi mu nemi ilimi da kuɗi domin cin moriyar wato sanya hannun da shugaba Buhari ya na dokar da ta ba mu dama tsayawa takara, domin ita siyasar Najeriya tamkar jari hujja ce, sai da kuɗi, idan ba ka da kuɗi sai dai ka yi kallo. To madalla, don nan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
An rantsar da shugaban ƙasar Misira Abdel Fattah al-Sisi domin wa'adin mulki na biyu a sabar gaban majalisar dokokin ƙasar, inda ya shaida musu cewa yana ɗaukar kansa a matsayin shugaban dukkan al'ummar ƙasar, da waɗanda suka goyi bayansa da ma waɗanda ba su goyi bayansa ba. Kakakin majalisar dokoki Ali Abdel Alal ya gabatar da shugaba Sisi ga 'yan majalisa, ya kuma shaida musu cewa ya ayyana shi a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudana cikin watan Afrilu da kuma zaben kasar ta aiwatar.
To madalla, masu sauraron manan mu kakashin shirin namu ne yanzu, sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, cike har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
da tayani gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Boytek Zanga-Zanga. Ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 a agogon Ghana. Masu azumi a sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum.